الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يوم نابقى إجابة ربيع الأول جراء النبي صلى الله عليه وسلم بالبداية لأليه حدود 40 شدة أن يداتي لقوم أجابة ترى kara ta 2020 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al-arba'un haditha hadisai guda 42 wanda babban malami ya tattara su ya rubuta su shine al-imam an-nawawi wannan shine karatun mu na 8 darasin mu na hadisin mu na 7 الحديث السابع حديث نبقي أجيكين جيرن ولا نادي سلك تشوان اللتاب شيني حديث ديك بيان الدين النصيحة من نبو تمال يتي أن أبي رقية أنكر أون حديث دقا بابر رقية تميم تميم ابن أوس دان أوس شيني وانا باوشي كتير ما تنيم تميم يكي با تنيم تلارو تي بابو سنا تنيم سيدي تميم شيني باوشي شيسي جي تنيم ابن أوس الداري دان أوس الداري وانا اكي دان غناشي يزوى كاكشي بي وانا سنا دان شيني الداري دان wasu kuma suna ce mai addiri ana dangana shi zuwa ga addiri dan daki addiri shine daki karami da mutun ya ware domin ya bauta Allah cikin shi domin tamimi ya kasance mai ibada wannan ibada kuma tun yana cikin addinin nasraninci addinin kristanci tun cikin wannan addini yake ibada kuma da yazo cikin addinin musulunci ta kudu sai ya kara zara da mutan shi domin da kirista ne ya musulun da shekara ta 9 bayan manzo Allah ya yi hijira daga makka zuwa madina saura shekara dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah ya musulunta o Tamim ibn Aus ad-Dari wato yayi yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokin da yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya kasance mutum ne mai ibada mutanen zamanin shi wato babu mai ibada kamar shi kuma ya zamanto a garin Palestine gari ne da amma yanzu ya zama kasa Palestine sunan gari ne amma an mai da sunan kasa a mutane masu ibada a wannan lokaci babu kamar shi ba mai ibada a Palestine kamar wato Tamim ad-Dari Tamim ad-Dari radiyallahu ta'ala shine farkon wanda wato ya kawo hijira cikin masallaci ya kunna shine farko tiba cikin duhu ake sallah shine wanda ya kunna masallacin hijira karan farko kuma shine farkon wanda ya bada zannawa ya karanta mu mutane kissoshi a cikin addini da can ba ai azan ta ba ku labarin kissoshi na mutanen da na annabawa kissoshi da labarai tarihi shi ya bada zannawa a cikin masallaci kuma sayyidina Umar ya ba ya izini lokacin sayyidina Umar sai da bar ya ba izini yace zai karanta ma mutane kissu shi ya bar Madina ya koma Sham lokacin da aka kashe sayyida Usman radiyallahu ta'ala anhu ya zanna a garin Falastin kuma a cikin garin Falastin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka mai wani kauye yace je ya zauna kisa da aka kashe sayyida Usman sai ya tashi ya koma can da zama a Tamimud Dari mutum ne mai yawan ibada mai yawan tahajjudi da qiyamul layl yana ɗaya daga cikin wadanda suke sauke alqur'ani a cikin qiyamul layl kullum ya cikin wadanda kullun da daraga qiyamul layl sai sun sauke qur'ani hayyar su kuma ya taba yin qiyamul layl da aya daya ya karanta ta cikin raka'a ya ta karantawa sai ya karanta ta kamar so 100 sai ya ce Allahu Akbar ko yaya da haka nan ba kuma in ya taso ita za ta maimaitawa kuma raka'a sa abin nan raka'a ta bi ma in ya tashi raka'a ta uku raka'a ta hudu har sai ya kare har lokacin karewar qiyamul layl shi bai karanta kowace aya sai wannan aya daya أم حسب الذين اجترحوا السيئات نجعلهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون إذا كري ولكن هذا يوم يبعد وما يار سباين يقوم كسب فلسطين دشي كرابير الله يميشي قام يار سواء ونقري ونقوي لكي تيم بيت جبريلا ɗakin Jibril sunan garin kenan daga cikin garuruwan da suke karkashin babban garin da ake ce ma a ƙaryatu Khalil mana ƙauyen Annabi Ibrahim inda Annabi Ibrahim ya zauna ba kai ɗan ƙauyukan shi a cikin wannan wuri ne Tamimud Dari Allah subhanahu wataala ya mai cikawa a shekara ta 40 daidai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira shekarar da aka kashe sayyidina Ali a wannan shekarar shi kuma Allah ya mai cikawa Tamimud Dari ya disan da ya rawaito daga manzo Allah kacal guda 18 hadisin shi kenan Imam Muslim ya rawaito guda ɗaya cikin su shine wannan hadisin da muke karanta kana ganewa ko kuma Tamimud Dari shine wanda Allah subhanahu wataala ya sarkarta wato ya ayyuha alladhina amanu shahadatu baynakum idha hadara ahadakum almaut hina alwasiyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum in antum daratum fil ardi fa asabatkum musibatu almaut ta'bisuna ma min ba'di salah wa yuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamana walau kana dha qurba wa la naktum shahadata allahi inna idhan lamina al-athimin da shi da abokin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan wani lokaci wannan zamu karanta insha Allah ba lokacin shi bane kana ganewa ko to wannan dai a takeice shine takeitaccen tarihin wannan babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama Tamim ibn Aws ad-Dari yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi zira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce addini shi addini da kuke ganin shi an-nasiha nasiha ne gaba daya kana ganewa ba na babu addini sai da nasiha ita nasiha ita ce addini kamar yadda zaka ji manzo Allah ya ce al-hajju arafa aiki haji shine mi arfa ba shi kadai ba akwai tawaful ifada haka ne ko akwai niyya kaga duk waɗannan suna cikin abubuwa in baka yi su ba dan kai tsayuwa a Arafa sallar ka ba ta yi ba aikin hajjin ka ba to haka ma in kana da addini baka nasiha to addinin ka yana da ragowa addini sai da nasiha sai da faɗakarwa shine ma'anar addinu an-nasiha ma'ana yawancin addini duk wa'azi ne in ba dan wa'azi ba an san Qur'ani aji alqur'ani aji musulunci inda ba a koyar da shi to kina addini gaba dai addinin nasiha mana addinin musulunci wanda muka karanto a cikin hadisin mu na biyu muna ganewa ko wanda a ƙarshe manzo Allah ya ce hada jibrilu atakum yu'allimukum dinakum shine musulunci imani ihsani shine dungurungun din addini gaba daya to shi wannan addinin nasiha ne kalmar nasiha malamai suka ce an dauko ta ne daga an-nusu an-nusu shine al-ikhlas da tasbiya tacewa da tsarkakewa ma'ana addini tsantsan nasiha ce zakai tsakaninka da Allah ka gaya ma mutane gaskiya ba tare da kai musu kwalukuru ko kaboyi musu shine ma'ana addinin nasiha wasu kuma malamai suka ce an dauko kalmar an-nasiha to daga an-nasu An-nasu shine dinki. Dinki. Sa'annan kuma allura ana ce mata al-minsaha. Aga dai kalma ce da take alaka da min nasiha. Allura wanda yake dinki da ita. Ka san mutanen da allura yake dinki ta hannu. Duk kayan ga masu kyawu allura ce za ta dinka su. Haka nan za ka sa abin ku kuma ita ce kawa ne yayi dinki. Muna ganewa ko to almin saha annasihu kuma ko annasahu shine zare zaren da za a soka ma allura din aidinki annasihu kuma shine tela wanda yake dinki kaga dai duk kalma ce daga me daga annasiha to kamar yanda madinki yake dindinke barakokin da ke ga yaji ko shadda ko wani abu to haka kai ma mai nasiha za ka dinke duk wata baraka da ke tare da mutumin da kake mai nasiha kenan duk wata tangarda duk wata lalacewa da ke tare da shi kana mai nasiha ne dan ya bari ko na'am dan kaga akwai alaka tsakanin kalmomin kai ma kamar kana dinki kuma dinkin ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace addinun nasiha addini haka yake nasiha ne kulna sahabbai suka ce sai muka ce liman lawanini mana annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi magana sai shi wannan yana nuna wani lokaci malami in yana koyar da mutane yana iya tambaye su saboda hankalin kowa ya dawo ne ya san ba san abu amma yana iya kicinka bayani saboda wani yayi tambaya ko kuma saboda shi ya tambaye su me hukuncin kaza kaga daga nan za a zakulo abubuwan da ya kamata a zakulo ku kuma aka yi bayani kowa yanzu aka yi tambaya to kaga hankalin kowa zai dawo saboda tambaya aka yi kowa na kokari ya bada amsa ta gagara to ma ka gani sai ka rike abin da ya kamata irin wannan abu to amma a nan wurin sahabbai su suka yi tambaya saboda sun yi kalmar gajera ce kamar maganar ba ta yi da cika ba suka ce kulna liman sai muka ce ga wane ne za a yi nasiha din kada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lillahi ga Allah mene ne nasiha ga Allah abinda ake nufi da nasiha ba Allah ne za ka ma nasiha ba kai makanka nasiha game da Allah mahaliccinka na'am kai ne za ka makanka Allah yana bukatar nasiha ne ka ce mashi ne dama nasiha ana yin ta gawa ana yin ta ga mai laifi ne da mai matsala domin ya gyara matsalar shi to Allah yana laifi bare ka mashi kwara ka kai ake ma magana kai makanka nasiha game da Allah mahaliccinka to wace irin nasiha za ka yi game da Allah subhanahu wata'ala shine ka yi imani da Allah ka kore ma Allah subhanahu wata'ala abokin tarayya ka yarda da la ilaha illallah ka bar lalacewa a cikin siffofin Allah subhanahu wata'ala da sunayen Allah subhanahu wata'ala kar ka lalace ka gaya ma Allah abinda Allah ya gaya ma kanshi ka gaya ma Allah abinda ma'aikin Allah ya gayi game da Allah ka kamanta Allah subhanahu wata'ala da dukkan siffofi na kamala na Allah duk wani abu mai kyau to ka danganta shi ga Allah subhanahu wata'ala sa'annan ka tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga dukkan siffofi na tawaya Allah ba ya bacci Allah ba ya gajiya Allah baya mancewa, Allah baya gingiri, Allah bai zalunci, waɗanda duk sibobi ne na tawaya, sai suka kore ma, bismillah, sai suka kore ma Allah mahaliccin kasu. Mun gane ku? Kuma da abinda babu kamala a cikin shi daga cikin sibobi, to bai kamata ka danganta shi ga Allah subhanahu wata'ala. Ko abinda ba kamala bane, ba cika bane, to kanka jingina ma Allah shi. Sa'annan kuma ka tashi tsaye ka yi biyayya ga Allah, ka zamanto mai da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'annan kuma ka nisanci sabon Allah, duk wanda yana cikin nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'annan ka yi soyayya don Allah, duk wanda za ka so to ka so shi don Allah, duk wanda za ka ki ka ki shi don Allah subhanahu wa ta'ala. Ka taimaki ka kula da lamarin wanda yake biyayya ga Allah, wanda kuma yake sabon Allah, ka nuna kiyayyarka da adawa ka gare shi. Duk wanda yana cikin nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma kwaɗayin aikata abubuwan da Allah ke so, kaji kana kwaɗayin sa su, kana son waɗannan abubuwa, kana kuma nisa daga dukkan abin da zai jawo fushin Allah. Duk wanda yana cikin nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma yarda da ni'imar Allah, yarda kana baɗi da bakinka ko kana gwadi cewa Allah ta'ala ya maka ni'ima, yana cikin nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma yin godiya akan ni'imomin Allah, da kuma kira zuwa ga dukkan waɗannan abubuwa, waɗannan abubuwa da ka yarda da su, kuma ka zan ki gaya ma mutane su, ka gaya ma mutanen gidanka, matarka da ɗiyanka, ka gaya ma maƙwabtanka, gwargwadon hali. In kai ba malami ba ne cikin gidanka, ka sai ka zama malami, waɗannan abubuwa da ka yarda da su ka zan ki gaya ma iyalin su. In ko malami ne shi kenan, dama abin da kake koyarwa kenan. Duk wanda yana cikin nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma tsarkakewa a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala, duk ibadar da za ka yi ka yi ta domin Allah, duk yana cikin nasiha ga Allah. Daga dukkan abin da zai bata maka ibada, ka nisanci wannan abu. Sa'annan kuma duk yana cikin wato nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala, mutum ya yi imani da cewa ba mai badawa ba mai hanawa sai Allah, ba mai jefa bawa a cikin jarabawa wahalar rayuwa sai Allah. Muna ganewa ku? Duk yana cikin lillahi yin nasiha, ka yi ma kanka nasiha game da Allah mahaliccinka. Waɗannan su ne abubuwan da ya kamata bawa ya riƙe game da Allah subhanahu wa ta'ala. In mutum ya yi haka, to ya yi ma kanshi nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa mu dace. Wali kitabi, sai manzo Allah ya ce, kuma ga littafin Allah. A nan Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wali kitabihi lillahi, ga Allah wali kitabihi. Muna ganewa ko? Wannan a larabci ana ce mai mudafun da mudafun ilayhi, wanda aka dangana da wanda aka dangana zuwa gare shi. Kalmomi ne guda biyu, kitab da hi. To kuma wannan ga ka'ida, suna kwara ɗayan aka jingina shi zuwa ga wani abu, to a tsarin larabci yana gama abubuwa da yawa. Allah ba littafi ne ya saukar ba, da tattaba ya saukar da yawa ko? Ya saukar da at-taura gabanin Qur'ani, ya saukar da injila gabanin Qur'ani, ya saukar da sura Ibrahima gabanin Al-Qur'ani, ya saukar da sura Musa gabanin Al-Qur'ani, ya saukar da littattafai. Idan kaga a wurin abin da ake ne, ka yi imani da duk littattafan da Allah ya sauka duka gaba daya. Sa'annan kuma ka ƙara imani da cewa Al-Qur'ani ya bi su daraja, shi ne saman su, kuma Al-Qur'ani zancen Allah ne da bai kama da zancen kowane mutum ba. Ka yi imani da haka. Sa'annan ka yi imani da cewa babu wani ɗan adam da mace ta tsuguna ta haifa wanda yake iya ƙirƙirar littafin da zai iya zozula Al-Qur'ani ne. Ka yarda da haka. Domin Al-Qur'ani maganan Allah ne da Allah ya tsara kayan shi. Saboda haka babu wani maluki da yake sai zara zance wanda yake kama da shi. Ka yi imani da wannan. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cikin Al-Qur'ani cewa babu wanda ya isa ya zo da irin shi. Kowa ne shi. ko mutanen duniya za su haɗu akan su zanna gaba ɗayan su sai adawa da Qur'ani su ce sai sun rubuta nasu Allah ya ce ba su iya ba mutane ba da aljannun duniya ma hatsabibai duk ba su iya da hatsabibancin su dole su tsara ma Qur'ani ya fi ƙarfin su domin zance ne na Allah subhanahu wataala yana daga cikin nasiha ga littafin Allah ka karanta shi karatu mai kyau kar ka karanta shi karatun da babu nasuwa a ciki babu lura a ciki kuma ka karanta shi da kiyaye abin da ya zama wajibi ka kiyaye a ciki ka karanta shi yadda malamai na farko suka karanta shi yadda su ma suka dauko daga malamansu malaman suka dauko daga malamansu malamai suka dauko daga malamai har zuwa ga annabi har zuwa mala'ika Jibril har ya zuwa Allah mahalicci wanda ya turo mala'ika Jibril shi ka karanta shi haka ne kuma wannan Allah ya tsara alqur'ani a karanta shi da yadda ya saukar da shi ga manzon Allah Allah ya ce warattilil qur'ana tartila ka karanta qur'ani da kyawu ba tare da banna ba sannan kuma duk wata banna da za a yi game da alqur'ani ka ba shi kariya kai kokarin in gije ma alqur'ani duk wata banna da za a ma alqur'ani duk wata suka da masu suka za su yi ma alqur'ani ka ba alqur'ani kariya daga wannan kuma mutum ya gaskata duk abin da yake cikin Qur'ani dukkan abin da ko ka ji baka ji kama hankalinka bai dauka ba to kai imani ne shi ka tsaya tare da hukuncin Qur'ani kar ka rage kar ka kara mutum ya yarda da misalan Al-Qur'ani ya imani da su ya ilmummuka Al-Qur'ani kuma mutum ya zanki watsa su tsakanin mutane kuma Al-Qur'ani yana da ilmummuka masu yawa agar Qur'anin da kake gani yana tare da ilimin muka masu yawa ilimi dai ya kai ilimi 100 da wani abu cikin Qur'ani Qur'ani da kake gani shi ana nan kuma da malamai sun rubuta sun same ulumul Qur'an ilimin muka ne Qur'ani cike tsabanya su da ta karatu sai ka ga shi to yana daga cikin yin nasiha ga littafin Allah subhanahu wataala ka koyi waɗannan ilmummuka na alqur'ani sannan kuma ka watsa su ka yi imani da dukkan alqur'ani mai girma wanda ka gane da wanda baka gane ba dukkan yarda da cewa lalle dai zancen Allah ne domin alqur'ani kashi biyu ne hukunce-hukuncen shi malolin shi kashi biyu ne akwai bayyanannu akwai waɗanda ba su bayyana ba waɗanda suka bayyana ƙarar kowa ya san su duk wanda ya koyi ilimin su zai gane su waɗanda ba su bayyana ba kuma su kuma waɗannan ɗaiɗaikun malamai suna gane su Abdullahi ibn Abbas ya ce ana minal ladina yafhamuna ko ya'lamuna mutashabihan qur'an ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka san ayoyin alqur'ani waɗanda ba kowa ya san su ya Abdullahi ibn Abbas kuma Allah ta'ala ya ce wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله سأل الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه صورا نسك تبتا سنة دقوا ونزماء سنة إلم سنة إلم سنة جاسك من إيمان دا تقف النجي تشيون قرآن تقف دقولن الله amma suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab to abinda ake bukata gare ka kenan abinda ake nema gare ka wato gare ki game da littafin Allah subhanahu wa ta'ala tare da tsarkake alqur'ani mai girma daga abinda zahirin shi yake sanya ka kai wani tunani daban ka tsarkake alqur'ani daga wannan kuma kar ka yi magana a cikin alqur'ani sai da ilimi kayi ka koyi ilimin Qur'ani ka tsaya ka koya ba abin sauri bane ba gaugawa ce yau mutane gaugawa suke mutum sauri yake ma zai fara fasara Qur'ani da kai ba abin sauri bane ka zo ganin likita na sauri ya ma zai kara karatu ha ko in ko wanda yake koyan engineer abin nan engineer ya ta sauri ga ya kare ya ma zai zo ya fara aiki yana yiwa da addinin musulunci kada muke wannan shekaru da tsarin wala sai kawai sai kai wati da mali kawai ka duk kai mali kai ya yadda ka san na karatun boko ba a mai wannan shegantakai kuma duk wanda yayi sai gwamnati ta shafu shi to kai ma nan tsakaninka da Allah ne gwamnatin Allah za ta kamu ka amma kai ka sha lafiya nan duniya Allah na jiran ka ranar kiyama ya tsaya ka gaban shi ce ka basa da littafi na wai koya maka kuma haka bane haka nan duniya an kana koyan ilimin zamani haka za ka haƙuri sai ka tsaya ko shekara ɗari yake dole ka haƙura sai radda aka yaye ka aka miƙa ma takardun shaidar cewa ka iya ba shi ma ilimin addini haka yake mutane ne suka bada shi da can shekaru 40 da suka wuce ba wanda zai zanna ya koya ma mutane karatu sai malamin shi ya ce shi ka koya wani kun ma dai zuwa za ka zan iya makaranta to ba matsala amma dai ka kai matsayin da kai ma za ka je ko gidanka ko wani wuri da ya ce kake ba da karatu amma yanzu babu wani bari yanzu da salula ta shigo da salula da ta shigo kuma sai kafafen yada bayanai da suka shigo na ka shiga cikin daginka ka kafa waya haka ka koma gefe kai ta bayanai in ka tsare ka watsa da an jima kai ma sai a ganka a ce ga wani sabon malami abinda muke abinda kowa abinda yake so yake yana ga wani wa sai ya yake saurari tafsirin wani ga salula sai yazo kuma ya koya mata sai ta ce duni baka iya ba shi wa yace ma wannan me ya iya ka ce wurin malami baki da baki a fara maka karatu karatu koyon shi a ji da ba a koyi shi da Allah zuba manzo Allah shi zai kai tsaye amma sai da ka shekara 23 23 aka rana daya ba wuce ya ce Allah kai ne baturi Allah yana yi zuba manzo Allah Qur'ani cikin zuciyar shi kenan a ce na sa kan ma Qur'ani take ta bayani wata an nuna ba tsarin karatu sai da ka shekara nawa 23 ana saukar da Qur'ani ga manzo Allah kuma an tashi sauko malaika Jibril ake cewa je koya mashi da koya mai karatun ana karanta Qur'anin tajwidi da komi kuma sai ga ya mai ma'ana haka ake yi kana 23 sai kwana 23 ma ya ma ya yi tafsiri mutanen da hakuri gare su mutanen da mutun tsoro ma yake ya bude littafi ya wazi shi tsoro to da ya san yana bude baki to shikenan ya ce sakon Allah ne shikenan yana gaya ma mutane Allah ya turo da in gaya muku sabon shi shi kuma Allah yana jiran ka rana da kiyama na tura ka kai bayani yaya kai koya ma wannan bayani Allah ya kiyaye haka da haka mu shirya a kan mu yarda mu kutsa cikin alqur'ani ba tare da ilimi ba yawa sai in mun tattare ilimi kuma tafsirin qur'ani shi kadai ba a koyi shi a jiya koya a ka'idar ilimin ahlus sunna wal jama'a mun gane ku waɗanda ba su yarda da hadisan manzo Allah ba su ne suke wani shi ka yi za ka koya ka yi ko ba ta ba kai sai ka koyi nahwu ka iya yadda za ka yi irabi in ka ce zalikal kitabu la raiba fihi ka san da larabci me ake nufi ka san ya za ka warwarewa wannan mubtada ne wannan khabar ne wannan sifa ne wannan mawsuf ne duk ka iya wannan yana taimaka maka ka gane alqur'ani da kyau kana karantawa kana gadin ma'anonin shi ka iya sarf kalmomi da kaza daga ina ka ciro wannan kalma me mawarin to me ma'anar ta sannan ka koyi balaga sannan ma'anonin zance da kayatattun zance da alqur'ani ya kunsa duk ka sani sannan ka san usulul fiqh to alqur'ani cikin shi akwai fiqh da yawa kuma shi fiqh mun san shi saboda cikin qur'ani akwai fiqh akwai sallah akwai arwala akwai tsarki cikin qur'ani akwai zakka akwai haji akwai azumi akwai aure akwai saki akwai kasuwanci ibadodi ga su nan cikin alqur'ani to ana buƙatar ka san su sa'annan kuma ana buƙatar ka san me ka san asalin su idan ka tattara waɗannan kayan aiki ne kamar magini ne magini ba yadda za a yi gini babu kayan aiki kai ma haka nan Qur'ani ne zaka zawa ka bude amma su kaya yake suna nan cikin kan sai kai ta hiddo su kana aiki don babu kuma kashi da mu Allah ya kiyaye
amin
wannan shine abinda ake nufi da wali kitabi yin nasiha ga littafin Allah mai girma da rubuta wali rasuli da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam nasiha ga manzon Allah shine shi ma dai ba manzon Allah zaka ma nasiha ba kama kanka nasiha game da manzon Allah yaya ya kamata ka mu'amalanci annabi ko da baka rayu tare da shi ba ai ba addini domin shi ya koyar da addini to ya zaka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka yarda ka gaskata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kai imani da dukkan abin da manzon Allah ya zo da shi sannan kuma kan manzon Allah da a cikin umarnin da yayi sannan kai manzon Allah da a cikin hanin da yayi ka taimaki addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun gane ko ka taimaki addinin da manzon Allah ya zo da shi lokacin da manzon Allah yake da rai kamar yadda sahabbai suka rayu tare da shi sun taimaki addinin shi tare da shi ko to bayan ya cika ya koma wurin Allah har yau dai ana jiran ka kai ma da ka zo ka runguma addinin musulunci to ka taimaki addinin musulunci ka ki wanda yake manzon Allah kamar yadda kake kin wanda yake babanka kamar yadda kake kin wanda yake mahaifiyarka kamar yadda kake kin wanda ke kin matarka ko ba haka ba to duk wanda yake kin manzon Allah ka kishi duk wanda yake son manzon Allah ka so shi ka girmama hakkin manzon Allah san cewa shi yake shi ba kuma hakkin kowa bane daga hakkin Allah sai nashi sannan ka darrata manzo Allah a dukkan shi annabi ne mai girma mai daraja kamar wasa da manzo Allah kamar tunanin manzo Allah kamar ka yake a'udhu billahi manzo Allah zai zama ko baban ka kamar kai ka yarda a ce baban ka kamar kai ni da baba na duk dai ne ni akwai baban kankan manzo Allah wanda shi ga kai kana yi to ka bata addinin ka ba a wasa da manzo kana ga Allah mahaliccin shi kiran shi yake ya ayyuhan nabiyyu ya annabi mai girma ya ayyuhan rasul ya kai ma'aiki mai girma ya ayyuhan muzammil ya kai annabi wanda ya lullube bai taba ce mai ya muhammad ba amma ya ce ya musa ya ce ya nu ya ce ya zakariya ya ce ya yahya ya ce ya ibrahim ya ce ya isa duk ga yana cikin qur'ani amma banda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai ga Allah na bashi wannan girma ya ayyuhan nabi qul li azwajika ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira ya ayyuhal muzammil ba muzammil ba bawo ke ta muzammil muzammil yake ba muzammil ba muzammil ba haushi shi manzo Allah muzammil yake da mudazzir shi wani ma mudazzir yake cewa mudan wani ma sai tsaya mudan kai mu da yaka mudaddir ya yi wani mudaddir
na'am
mudaddir za ka ce ba ban yana da wahala ga Bahaushe ni ba almajiri ba kaga akwai wahala tsaya na nan mudaddir ko zai ce mudan su to haka dai Allah yake kira manzo Allah da girmama wa gari shi ko kuma kai dami ba za ka girmama annabi ba sallallahu alaihi wasallam da ra'ayin sunnan manzo Allah sayin yada ta tsakanin mutane da kuma gaya wa mutane ingantacciyar sunnar manzo Allah hadisai ingantattu waɗanda duk malamai sun yarda cewa hadisai ne ingantattu to ga zaki karanta wa mutane da kuma kore mu sunnar manzo Allah duk wani zargi da ake yi kuma mutane da suke zargin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka yarda ka shiga cikin su kore mata zargi da yada ilmin muka sunnar annabi dai da sunna na ita ma tana da ilimin muka da yawa masu tarin yawa kuma sama ga ilimi 100 kuma dole ne ilimin muka suna jiran ka ba a matsayin ka na musulmi ka karanta su gaba ne ha dan ka nan gaba za kai duk ka karanta wa ina nan suna jiran ka ka san sahihi ka san da'ibi ka san hasan ka san maqubi ka san maqbuli ka san maturuki ka san muqarrib duk ga sunan ya gana ma guda da ko wanda sai ka san shi kuma ka san shi bari Allah kai shi duk game da addini ka baga mutane addini ban na ba
addini yadda ake neman kudi haka ake neman shi amma ali ne neman kudi yayin shi wahala wurin mu neman karatun boko yayin karatu addini wahala wurin mu duk wannan da zaka dade kana nema kai hakuri amma banda addini to Allah ya kiyaye
Raka mutum ya da sunnan manzala sallallahu alaihi wasallama da ilmuka da kuma kokarin sanin ba'adodin hadisan manzala ka nemi su ta hanyar malamai kaga hadisai suna nan suna jiran ga manzala sallallahu alaihi wasallam wajen hadisi 100 da wani abu duk sai ka karanta kuma ka karanta ka dawo ka zangi neman ma'anar su dai bayan daya aikin ba a karama aiki ba ne ba in ko baka yi ba dama ba dole tunda akwai malamai sun dauke ma kamar da zai aikin su ba ka yawa a ruwanka dama shi ya da addinin musulunci ba dole bane in dai akwai masu yi shi sai dai kai ba za ka shiga cikin sahun su ba za ka samu darajar su ba darajar su daban taka daban su sun tsaya sun iya kai kuma baka tsaya ka iya wato sai ka tsaya dan kallo kawai da kuma rishin kutsa ma sunnan manzala sallallahu alaihi wasallama da bayanin da mutum ya ga dama a sai ka nemi ilimi da kiran mutane zuwa gare ta da kuma tausa samu mutane a wurin koyar da ita wurin koyar da addinin musulunci sauƙaƙa ma mutane ake ba tsananta musu ake ba da kuma bayyana girmanta da darajarta da dukkan ita sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma girmama ma abutanta saboda suna danganta kansu zuwa gare ta ahli sunna kenan ko to mutum ya danganta zuwa gare su girmama su da kuma yin aiki da ladabban da sunna ta zo da su a wurin karantawa ma kai mata ladabi wurin karanta ta da kuma san iyalin manzo Allah matan shi da kuma wanda manzo Allah ya ware yace iyalin shi kamar Ali da Fatima da Hassan da Husaini da so su tabbake su domin duk wanda yake waɗannan guda wurin yayi asara duk wanda yake matan manzo Allah guda tara din nan da manzo Allah ya mutu ya bari yayi asara muna gane wa ko kuma duka matan manzo Allah da waɗanda suka riga shi rasuwa duk wanda yake su to ya tabi yayi asara kuma in ba ka san iyalin mutum ba ka san mutum sabon manzo Allah ma ka so su ni yana cikin min nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a takaice shi yake nufi da nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace wali a immatil muslimina da kuma nasiha ga shugabannin musulmi kala biyu ne akwai shugabanni masu wukan yanka akwai shugabanni masu wukan aya da hadisi su ne malamai suwon kasa ba sai dai su ce maka saba ma Allah sanda su ita ce Allah ya ce annabi ya ce su kuma waɗancan in ka saba sai su shaƙo ka su fuka maka sannan su kuma an aka bege ka kabo ba inda yasu ba inda za ka tsaya ka kai gara waɗannan shugabanni guda biyu waɗanda Allah ya ce wa ulil amri min ku yi da'a ga shugabannin al'amari a cikin ku malamai ne da shugabanni su ne nan manzo Allah ya ce wa a'immatul muslimina shugabannin musulmi su ne khalifofi da kuma wakilansu na'ibobinsu duk mutum ya musu mai nasiha to nasiha gare su yaya take ita kuma shine mutum ya musu da'a da biyayya cikin abin da ya dace da gaskiya shugabanni muna ganewa shugabanni su ne kamar sarkin marayu kamar gwamnan jihar marayu na da magana na tawa na gares na dosu na ina ne duk na difa duka waɗannan gwamnoni su ne da kuma shugaban ƙasa su ake ce mai shugabannin mi wannan musulmi to yi musu da'a shine kamar kai sallah bayan su domin hakkin bada sallah kansa yake kai sallah bayan su yana daga cikin yin nasiha gare su wal jihadi ma'ahu da kuma yin jihadi tare da su ya kakkafai ba a yaki sai tare da su sai sun yi kira zuwa a yi yaki sannan za a ta yaki in suka kira kuma dole ka tafi in ka je ka saba in ka je tafiya ka saba ma Allah da kuma miƙa masa sadaka zakkarka in ka tattara sai ka zo ka kawo musu in suka ce ka kawo to ka kai musu
ko kuma in ka san adalai ne masu kamanta gaskiya ne sai ka kai musu ka ce a raba mata talakawa kamar yanzu da ake tara taimako wurin wa ake tara shi ba wurin sa ake tara shi sai ka je ka kai musu wannan da hakkin su ne a kanka dauka ga abin da ka tattala ka je ka ce ga taimakon ka ji a ba talakawa waɗanda suka cutu suka shiga cikin matsalar rushewar gidajensu da asarar dukiyoyinsu ga taimako na nan wannan hakkin su ne a kanka ma da kuma rashin yin tawaye a kansu ka kai musu tawaye ko da suna zalunci ko da suna ba daidai ba ka kai musu tawaye ka yi haƙuri manzo Allah ya ce ka yi haƙuri a kan kan cutarwarsu a kan zaluncinsu ka yi haƙuri wa in jaru wa in zalamu kai wa in barabu zaharaka ko da sun bigi bayanka sun tuɓe ma ringa ta caɗa ma bulala in ka yi to kanka ce Allah wajen ranku Allah ya cinye muku albarka ba kai daidai ba sai ka ce Allah ya shirya sun ita ce sunna ba daga ranar subhanahu wata'ala da tunatar da su game da hukuncin Allah subhanahu wata'ala da kuma tunatar da su game da hukuncin Allah da wazuzzukan Allah subhanahu wata'ala wanda yayi mu bayi a tuna musu amana tuna musu ta wata hanya da sauki da rangwame ba tsananta musu ake ba kuma ba daga nan ake musu ba Allah ya ce duk wanda yake so ya shugaban shi nasiha ya kade ta da shi ya gaya mashi na'am muna fahimta in ya karba manzo Allah ya ce to dama haka ake so in kuma bai karba ba to ka sauke nauyin da Allah ya dora maka hadisi yana nan cikin riyadu salihin da hadisi ba da kuma tunatar da su in suka rankana daga wani abu ko kuma wani haƙƙi da yake yara ta yi a kansu na talakawan su ba san da shi ba sai ka tunatar da su shi in sun manci da kuma tattara zukatan mutane domin su yi masu da'a a zan na majalisa a yi ta zagi a yi ta waɗin laifin bukan shugabanni bai da kyau muna fahimta ko da ba daidai suke ba ku zan na ku ta yaya ne za ku yi ku ga kun kawo ƙarshen irin wannan abu shine addini abinda suke ba daidai din nan ba yaya za a su bar yin rashin daidai din su koma suna yin daidai shi ya kamata ku zanki duk umman ku suke karawa ba su gabatarwa ba su jirkar da komi ka zanna bai ta ne kada ka dai ji daɗi ka huce haushin ka kai ta magana amma abin yana nan ƙarshen ta watan da cin naman su ne kake yi sai Allah ya kara maka wata wahala Allah saboda ka lallashin zukatan mutane ake domin su yi masu da'a muna ganewa ku yawwa sa'annan kuma su ana wurin su kuma ba tunzura su za a yi ba a zan ki gaya masu cewa ai shugabanci inda irin naku ne duk kasar da ake shi ma ai an samu daidai kana tare da su sai ka zan ki gaya masu inda da kai sai su ce mai gida ranka ya dade wuri kaza ba abubuwa da ake kaza da kaza ba kasa da yadda aka yi ka'ida da yadda aka zo mulkin nan kamata a ce kun mai da hankalin ku kaza ba ka yi ta yaban su ba kuma ƙarya kake musu mana yankin su kake sai ka yi ta kuma ka ce wallahi ka rasa yadda za ka yi nishin sa ka yi su ba a yi kan ka yarda ka yi ta yaban su alhali kana da nasiha da za ka musu ba ka yi ba saboda daga kai sai su ne kuma in ka fadi ba zuwa za ka yi ka ta ce mutane ba ai ga daga shi sai da ta ce ba a yi ba tsakanin da siya ce lada ake nema so ake a gyara kenan me kai ga wurin shugaban kasa ina ruwanka a ce ba kai na je mai wa'azi bane ina ruwanka da abin ne sai ne bara na ce ba ni ku a shi kenan ba su ko malamai a karbi maganar su in sun yi magana malamai a karbi duk abin da suka gani game da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama da kuma kwaikwayon malamai cikin aiki da suke da hukunce-hukuncen dan su suka sani kai baka sani ba abinda kaga suna yi na hukunce-hukuncen addinin musulunci sai kai koyi da su a ciki da kuma kyautata zato ga malamai kaji abinda mutane ba su yi malami din da ya shama mutane kai Allah ya ce annabi ya ce saboda ka laihin shi ake nema dan ga ya to daga wani kwade da gida na wasu a ji ka gani nasiha kenan ya kare muku na siya ya ji ya yi bara sai ka san me shi ko kuma ka gani gidan gwamna ko gidan president ba ganin gidan wani minister ba san me yake shi kawai shikenan ya zama mabaraci dan jaraba duniya kawai ya ji an ci komai an ji duniya wannan mummunan zato ne ya kyautata mai zato manzo Allah ya ce wannu bil mu'minina khair
na'am
ku yi zata alheri ga mai imani to malami shi bi dacewa da wannan ta gan shi duk inda ka ga malami ka kyautata mai zato domin baka da kamar shi in ma kana da to takwaran shi ne yake gare ka kada mi za ka muna namai zuwa in ma malami ya lalace to kowa ya lalace da zaran baka ganin darajar malami to ka lalace baka ganin darajar kowa dan a gari babu mai daraja kamar shi saboda haka me ya kamata kai ka kyautata mai zuwa ko ina ka ga malami ya yi ko daga gidan karo ya yi ka ce malami ya lalace subhanallah kada baka gani ba ka san me kai ce tana yi yana da ƙarfin hali ya je masu iya akwai wata ɗaya ya uwar shi da take ciki akwai wata ɗaya makwabcin shi akwai wani ko wani namiji da ya shiga ya kawo shi bi iska shi ka wani wannan ko ba haka nan bane sai ka ce tana yi haka ne ko kuma ka ce a'udhu billahi ma ka kawo da kan ka kai ta a'udhu billahi har sai kai nisa saboda kai shedan ya raya maka wannan to ba mai yawa a shikenan sabon labari dan jarida kenan ya samu labari da dumin da za a ga mutane ya ba da wani ashe mutunan bazari sai ma ya tsaya shi gani nan daidai wurin da Allah kuma zo ku zo ku gani mutanen makaman malami haushi yake ba su da ma jira suke lalace in ya lalace to ba ya tsara cewa Allah ya ce da an ga wannan shi ba shi kenan ba haka ake su Allah shirya mu haka dole a kyauta da dan malami dole a girmama shi dole a kambama shi a baya darajar da Allah subhanahu wataala ya bashi gani ba ka gani ba saboda darajar malami Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm Allah ya shaida malaiku sun shaida malamai ma kuma sai Allah ya shiru daga nan bai kawo wani ba kawai Allah ce malamai ma sun shaida babu abin bauta daga cikin sai Allah da babu masu daraja kamar su kada ga kenan darajar su kake girma masu kake kuma cin naman su guba ne duk wanda ya ci naman malami sai yayo aman shi ana duk wanda ya gulman malami to Allah ta'ala sai ya keta alhumman shi to da ka keta alhumman malami ne sai Allah ya rama shi لحوم العلماء مسمومة كن نام ما لما يدهي لقبا كي قريش من دي يجيش بذي جدا إيبا تيكا اينا هندو دا تتا انتا دي دا رواية بتا انغان دوا تتا انتا حمزة با انتا تاسا انكشش تا فرق تجيش تهدو انتش تنيا تهيم كا تسا بايش انتا متن تتمنا تجيتا اينا dole ta hirzo ta wajen ba daɗi waliyin Allah ka wulakanta waliyin Allah ya Allah ya kyale ka to haka cin namun malamai yake wanda ya ci namun malami ya zanna ya gulman shi to abinda za ya samu shi ne sai cikin shi ya ɗi ruwa ko dai za mu kuwa mai ya kuce mu mutum da lafiya ka kwana kana kai likitoci su kwana a kanka su yina a kanka ina amai yake tsayawa saboda ka taɓa malami ba abin wasa ba ne ba ka ji ba wuce cewa ke bawa dan Allah ba yaya bawa dan sarki in ka taɓa shi kana da na lahiya bawa dan sarki to ballanta na bawa dan Allah Allah ya kiyaye mu saboda ka mu'amalar da ake ma shugabanni kenan shugabanni na mulki da kuma shugabanni da ilimi haka ake mu'amalar da su shine yin nasiha gare su abu na karshe shine wa ammati da gaba ɗayan su bana gaba ɗayan musulmi da magarin musulmi yawancin musulmi su ne wanda su ba malamai ba su ba sarakuna ba su kuma shine shiryar da su abin da zai amfane su a cikin rayuwar su ta addini da rayuwar su ta duniya da kuma taimakon su akan abin da zai gyara musu rayuwa da magana da aiki sa'an nan da rufa musu asiri su ma musulmi yawan da rufa musu asiri
wannan ma kaga ba mu iya ba mu iya ruwa mu junan mashi yadda ga gamu sai cikin wani yanayi abu mara kyau ko ka ganshi yana aikatawa bai kamata ka tona mai asiri ko ka ganshi me ya kamata ka mashi nasiha kuma shikenan daga gaishe shi kace wani da iske yana kaza ba sai kuma mai nasiha ba ka tona mai asiri ka mai nasiha to shikenan haka ake so man sadara musliman satarahu Allah duk wanda ya riba musulmi asiri sai Allah ya riba mashi asiri ita ga mutum wani wuri wanda bai kamata ba tare shi kawai kabar shi da hannun shi in kana iya gaya mai gaskiya cewa wannan ba daidai bane ka gaya ba kowa abin yayi karin ka kan ka gaya ma kowa to kuma garin musulmi haka ake mu'amalan da su ana rufa musu asiri da kuma toshe musu kafafan su wadanda suka bayyana bukatun su matsalolin su in kana da abin taimako ko kuma in kana iya gaya ma wasu su taimaka musu to ka gaya a taimaka musu domin wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa in dai bawa yana yin tsaye ya taimaka ma dan uwan shi to kai ma Allah zai taimake ka duk abin da zai cutar da musulmi ya kamata kai kokarin gusar musu da shi duk abin da zai amfane su kai kokarin jawo musu shi wannan da yana daga cikin nasiha ga musulmi umarnin su da aiki mai kyau da kuma ana so daga mugun aiki kun gane ko wannan shine takaitaccen bayani game da duk waɗannan abubuwa da manzo Allah ya ce wato su ne addini kuma ga yadda ake yin su imani da Allah subhanahu wataala da abin da muka bari da imani da manzo Allah da abin da muka bari da imani da ainihin shugabancin shugaba sai mai da aka mai biyayya shugaba na ilimi ko kuma shugaba na sarauta da kuma sauran musulmi ga yadda ya kamata a yi musu nasiha to nasiha takan iya zama wajibi nasiha takan iya zama to wajibi dole akan kowa kuma tana iya zama wajibi ba akan kowa ba ya danganci yadda ake ciki idan gari shiru yake babu mai nasiha to wajibi ne kowa ya tashi neman ilimin nasiha in guda ya samu ya zo ya dai to shi kenan in tunda aka tai nema ba wanda ya dawo to har yanzu Allah yana biyar ku bashi ne nasiha ga al'umma idan kuma akwai mutum da ya cikin gari to shi kenan ya sauke muku wannan laifi muna ganewa ko sannan kuma nasiha malamai suka ce tana zama wajibi idan mutum ba ya tsoron abin da zai je ya dawo to shi kenan in kuma kana jin tsoron abin da zai je ya dawo ga jikinka ko ga dukiyarka to zalim alim karatun yankin jinsi muna ganewa ko shi kenan wasu kuma suka ce in dai kana tsoron za a cuta ma to ka bari a cuta ma ga dukiyarka ko a cuta ma ga rayuwarka sai ka bari amma in tsoro ne kake in ka gayi ba a aiki to kai da nan ba wata matsala da ba dai gayi ne za kai mutum ka gayi kuma gobe ma ka gayi kullum kai gayi ba sharadi ba ne in na gayi sai an yi aiki ba kamar mutanen da kake wucewa ne kai masu sallama ba su amsa gobe ma an kawo cince masa assalamu alaikum kasu amsa bai dai lada ta tabbata gari ka su kuma zunubi ya tabbata gari su kullum kauci akwai mutanen da an kawo sallama ba su amsa muna gane wa ku sannan kuma nasiha a cikin addinin musulunci a koya ake yin ta ba a bayyana ake yin ta ba in za a ma mutum guda ko mutum biyu nasiha ba nan ake zuwa ba ina so mu wani nasiha zo ta last speaker in ce wani Allah waddanka wani ba ka da kirki ya gyara hala ba a yin sai in kana so ka mai abin ya kai sai ka ɗauko laifin irin nashi amma kar ka faɗi sunan shi muna gane wa ku shi yasa aka rawaito daga cikin malamai cewa duk wanda ya yi ma dan uwan shi nasiha a koye to wannan ya dage ce ma nasiha duk wanda ya yi ma dan uwan shi nasiha gaban mutane to wannan sunan ya tona asiri da wulakanci shi yasa aka rawaito tabi'i almajirin sahabbai shine al-Fudail ibn Iyam yana cewa al-muslimu yansahu fi muslimi ko al-muslimu yasturu wa yansu muslimi yana rufa asiri kuma yana nasiha wal munafiqu shi ko munafiki ya ci yana keta yana tura mutum asiri wa yu'ayyir sa'an nan kuma ya aibanta mutum ba yake mujannin
وجنبني النصيحة في الجماعة كني سنتي من النصيحة أشكي مدان
فجاوني جيبي كمان النصيحة كتير أبو كذا ده دي كفاية دي
وأنا ناقو كنت أشي
تكيد واني
وأنا وتشاورة تي وتشاورة تي لكم هذا كم مت
أشكي كذي ما
الله سبحانه وتعالى يسامح لك ما لين يصير رواه مسلم wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi saboda wannan hadisi takaitacce ne in ka karanta ya su goma ma sai ka harbe shi ba ya da wahala ko ba amma yana dauke da maloli masu tarin yawa kamar yanda muka gani maka ranta saboda gabaɗaya ya kumshi addini shi yasa wani malamai wani daga cikin malamai yace wannan hadisin kusan kashi ɗaya ne daga cikin kashi hudu musulunci in aka raba musulunci kashi hudu kashi ɗaya yake dauka saboda girman shi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ya aiki da shi. Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira. Allah ta'ala ya rantsa ya kira sallah.